sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birni Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata 17 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba mu kanan labarai.
Da cutar sana. Haka nan dalibai da iyayen daliban jami'o'i sun shiga rudani a fadin Amurka da kasashen waje sakamakon soke darussa da tura dalibai gida da aka yi a sakamakon cutar COVID-19.
Madalla, to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa daruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni 7 a kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun soba darawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarce da su shiga da motocinsu. Sannan kuma kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da kalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta. Bayan haka, hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ya tilasta miliyoyin yara zama a gida. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirinsa na noma. Sai kuma ka ɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafuwar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya a yayin da hukumomi suke ƙoƙarin samar da ci gaba da yaƙi da annobar coronavirus. Koriya ta Kudu tana gudanar da kwakwaran bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabbin kamuwa da cutar ainihin. Tana ma tana daukan irin wannan matakin ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar 21 da duk suka shafi mutanen da suke shigowa daga kasashen waje in ban da mutum daya. Kasashen biyu sun sami gagarumar nasara a cikin makonni biyu na baya-bayan nan a yayin da sauran sassan duniya musamman ma kasashen Turai suka shiga gaba da yawan masu cutar a fadin duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar Italiya ya haura da fiye da mutane 3,000 a rana daya. Ya zuwa yau Talata ta kasance ƙasa ta biyu da ke da mafi yawan masu dauke da cutar. Kimanin ninki biyu na adadin kamuwa da cutar a ƙasar Iran wacce ita ce ta uku a duniya. Al'ummomi a faɗin Amurka sun dau irin matakan da China, Koriya ta Kudu da Italiya suka dauka na hana zirga-zirgar mutane da manyan taruka fiye da mutane 10 kacal da kuma yin wa mutane umarni su zauna a gida. A yau Talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Geng Shuang ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga kasar China. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Amurka za ta tallafa wa kamfanoni kamar na jiragen sama da wasu, musamman waɗanda ƙwayar cutar China ta yi wa lahani. Amma kun jiya Trump ya sake aika wani saƙon Twitter na wani mutum da ya ambaci cutar coronavirus da ƙwayar cutar China. Da aka tambaye shi a wani zaman majalisar dokoki akan ko yana ganin rashin cancantar shugaban ƙasa ya yi amfani da kalmomin, daraktan cibiyar kare yaduwar cututtuka na Amurka CDC Robert Redfield ya amsa da eh. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya wa cutar coronavirus suna da COVID-19.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, daruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni 7 a kan iyakar Nijar da Najeriya tsakanin garin birnin Kwani na Nijar da ƙaramar hukumar Lela ta tarayyar Najeriya sun so madarawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarce su da su shiga da motocinsu. Wakilinmu Haruna Mamman Bago ya je kan iyakar ga kuma rahoton da ya hada mana.
Daruruwan 'yan Najeriya drobobi ne da suka share sama da watanni 7 a kan iyakar janguriyar Nijar da tarayyar Najeriya tsakanin garin birnin Kwanne na Nijar da Ilela local government ta tarayyar Najeriya. Bayan sun dawo daga ajiye kaya da manyan motoci sai suka iske an rufe boda kuma aka hana su shiga da motocinsu MTC zuwa Najeriya. To su ne suka soma darawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umurce su da su soma shiga da motocinsu.
Muhammad an bari muna wuce MTC na gaske amuyin burna kuma kasan kana ce dazi ba wani abin ga sai dai kana tunani dai ne kuma baka jin labarin gida baka gani abin da zai baka to amma tunda mu ma ana bari mu guda muna sukan na wato yanzu mu ma mun kara cikin mutane kenan ko dadi mun ji murna.
Yayin da aka soma barin drobobin su makoma a cikin tarayyar ta Najeriya bayan shafe tsawon lokaci akan iyakar Nijar da Najeriya da motocin nasu wata matsala ta sa ana iya cewa samun shigar su Najeriya akwai sauran zomo a kaba domin duk waɗanda daga cikin su ba su da passport ba za a bar su shiga tarayyar Najeriya ba.
Ba mu da passport sai za mu baka da passport ba bar ka shiga. To zo mu muka aika aka muka kira manyan mu suka ce to wai ai passport ta kawo mana. Yanzu sai mun ga sai wani jira passport na dole na kawo passport an mu sallaka. Su dai an ce an ba mu passport na dole mu murna mana. In passport ya zo ba ka da masala. Cikin yawa mu wanda nake passport amursu sun wuce.
Sunana Muhammad Ashiru. Mun gode ma Allah da sauran ƴan uwanmu da muke tare da su a wannan guri da suka dan fara fita. Saboda abun ne ya zama ne cewa wanda ya shafi ƙasa gabaki daya an rufe boda ba shiga ba fita saboda ana ta ganin cewa za a samar da wani al'amari na tsaro da ƙasa saboda al'umma. To sai yanzu kuma Allah ya taimake mu gwamnati shugaban ƙasa ya duba wannan al'amari ba ya sa committee su zo su duba. Su gani duk motocin da suke tsaye a wannan bodojin wanda suka tsaya tun daga August 22 zuwa wannan lokacin ya sa a duba a tantance idan lafiya lau ba wanda ya dauko kaya wanda ya zama na cewa ya saba ma ƙasa a zo za a wuce da shi su wuce MT. Sai dai mu abin da ya dan dame mu a wannan guri mu ba mu da wani hanya da muka ji wanda ya zama na cewa mu za mu samu fita kuma gashi mu ne farkon zuwa wannan guri. Amma mun gode mu Allah da har gwamnati ta fara waiwayawa da ta tsaya ta duba ta gani a mu da muke tsaye a wannan bodon a zo a duba mu a matsayin mu na ɗan ƙasa don dukkanmu na 'yan ƙasa ne 'yan Najeriya ne mun shiga ne kawai aiki kai mu an gama aikin kuma mun shigo da kayan mu sa'u na farko yanzu mun koma na biyu mun ɗauko kuma mun zo kuma da takardunmu da komai to sai kuma ya gagara abin ya zama da cewa bamu baban mu wuce ba. To wannan shine muke roƙon da committee din da shi shugaban ƙasa da duk wani mai hannu da ke shafa wannan bodan da ya taimaka ya zo a tausaya mana a duba mu a samu mu ma mu samu koma gaban ƴaƴanmu da iyalanmu.
Dallami Abdullahi daga Abuja. Kaga dai muna zaune a garin ne wata 7 ko 8 ma. To amma har yanzu mu bamu san halin da muke ciki ba. Tunda kaga dai yanzu kowa yana fita mu ba wani labari. Gaskiya mu zuciyarmu ba ta sanyin ba saboda mu takardunmu yanzu dai an tura Abuja an ce za a yi wata kardu da sauransu to kuma dai har yanzu bamu da wata matsaya.
Sunana Tunde Abiola sunana.
Mun gode wa Allah tunda dai gwamnatin Najeriya ta waiwai bodan nan saboda muna nan tun August aka kulle bodan nan mu ne farko NCGC muka fara zuwa nan. Amma to mun gode wa shugaban kasa da mataimakinsa da mutane wanda suke fara gwamnati. Mun gode da aka tuno da cewa dai a zo a duba motocin da basu dauke da kayan laifi ba amma nan bakin boda a shiga da su Najeriya. Da mun da muke da shi yanzu ba mu fita ba tukunna zo muna so a duba kan da muka dauka muna da takardu komai da komai wanda samu wanda muka shiga da shi wanda zamu fita da shi an ba mu kongila ne muka zo muka yi muka gama lafiya kuma samu shiga da kayan mu muna so a sake dubawa.
Daruruwan manyan motoci ne kenan zube a wannan iyakar inda ma waɗansu daga cikin su suka shaida muna cewa saran mace zai kasancewa gadaji ne suke yayin sanadiyar mutuwar waɗansu daga cikin su a tsawon wannan lokacin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bago har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Dalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga rudani a fadin Amurka da kasashen waje
sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. An baiwa ɗalibai umarni su koma gidajensu ba da ɓata lokaci ba a Amurka da sauran ƙasashen duniya. An umarci wasu ɗalibai da su kwashe kayansu baki ɗaya daga ɗakunan su. Jami'o'in da aka rufe kimanin makonni uku da suka gabata ba su fi a kirga ba. A yanzu sun ninninka. Su kuma hada da jami'ar California da ta New York da ta Columbia da jami'ar jihar Penn da kuma kwalejoji da jami'o'in da ke fadin kasar inda dubban ɗalibai na ƙasa da ƙasa suke karatu. Rufe jami'o'in tare da yin amfani da kafar yanar gizo don ɗaukan darussa a nan Amurka ya zo ne a 'yan makonni bayan da jami'o'i suka dakatar da kwasa-kwasai da suke koyarwa na ƙasashen waje. Kimanin makonni uku da suka gabata, musamman ma a Italiya, ƙasa ta biyu da ɗaliban Amurka suka fi zuwa karatu bayan ƙasar Birtaniya. Sabbin kamuwa da cutar a Italiya na daɗa ƙaruwa a cewar jami'an lafiyar ƙasar, yayin da wasu ɗalibai suka gwammace su yi zamansu a inda suke, wasu sun ƙosa su dawo gida a daidai lokacin da kamfanonin sufurin jiragen sama suka soke zirga-zirga. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabobin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus, ciki har da haramtawa dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye. A lokacin bikin rantsar da su a jiya Litinin, Kiir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a ba su izinin tafiya zuwa wajen ƙasar ba. Kana kuma ya ba da wani umarni ga jami'an diplomasiyyar ƙasar da suke dawowa gida daga wasu ƙasashen. Sabuwar ministar harkokin wajen kasar Beatrice Hamisa Wani, wacce ta koma gida kwanan nan daga wata ƙasa da ba a bayyana ba da ke da cutar, ta killace kanta na tsawon makonni biyu tun bayan komawar ta Juba. Sabon mataimakin ministan cikin gida Mabui Garang bai halarci bikin rantsarwar ba, kuma ba a yi bayani dalilin rashin zuwansa ba.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da ƙalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta sabida da wasu haraji da hukumar kula da abinci da magunguna wato NAFDA ta ɗora musu. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Taron masu gidajen gasa burodin dai ya sami halartar shugabannin ƙungiyoyi na jihohin arewacin Najeriya 19 da kuma birnin Abuja. A bayan kammala taron ne kuma sai shugaban masu gidajen gasa burodi na tarayya Mr. Dominic Daniel Tumba ya gana da manema labarai don fayyace matsayin kungiyar.
Katinmu yanzu ga halin da masu burodi suka shiga ciki shine abin da NAFDA ta kawo mana, harajin da ta kawo ta ɗora mana akan aikin da muke na gasa burodi a Najeriya ba zai yiwu ba, saboda a duk faɗin duniya ba inda ake registering bread. Burodi abu ne wanda za a dafa shi yanzu, a cinye shi yanzu. Da farko a baya ma mun taɓa gaya musu cewa lallai burodi ba a registering bread, ɗanyen kaya ne, ka dafa shi yanzu zai ƙare. So muna kiran gwamnati ba mu ki ba, amma wannan taron da suka ɗora mana gaskiya bi ƙarfinmu ba za mu yarda ba, ba za mu taɓa yarda ba. Sannan kuma wannan taron dama da farko shekarun bayan da suka shige registering bread ma suka ce kyauta za a yi, kyauta ne. Yau kuma gashi an kawo mana taron da ba za mu iya biya ba. Sannan an kama ka da laifi wanda ba da kai ta kawo ba, a ɗora ma taron miliyan biyu.
Kun aika musu a matsayin ku akai?
Eh, mu aika musu a matsayin, mu gaya musu matsayin mu, su shugaba na coordinator na North East gaba daya mun gaya masa, kuma lalle ya tabbatar mana da cewa zai koma Abuja, zai je samu Director General, zai yi mata bayani. To duk abin da fata faɗa mishi akan wannan ƙare-ƙaren zai dawo ya gaya mana. To yanzu muna jira akan wanda suka yi Ali a Abuja ya gaya mana, sannan mun musu mataki da zamu dauka.
Shi ma nasu jawabin shugaban kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin Arewa, wanda har ila yau shine shugaban na jihar Kaduna, Alhaji Bashir Tahir, ya bayyana irin alfanun da gidajen burodi ke samarwa wajen bunkasa tattalin arzikin kasa.
gidajen biredi suna ɗaya daga cikin waje da suke taimaka ma al'umma. Mai yin biredi ko buhu ɗaya zuwa biyu za ka ga akwai ma'aikata sama da mutum goma. Yanzu a nan Bauchi da muke magana akwai gidan biredi da yake Azare Alheri Bakery ake ce mai, suna da ma'aikata ni na je na gani sama da mutum 500. Taimaka ma gwamnati suke indirectly. So wannan abu ya shigo abinda ake registration naira 10,000-20,000 da wasu penalties da charges da yanzu da suka kawo wanda muke gani mai aikin biredi in ba a taimake shi ba ba a ƙara sa shi
ba ne dan kudin sun yi muku yawa ne ko kuma
ninkawa su goma suka yi ba ninkawa ne yanzu 100 suka yi yanzu alal misali wanda karamin ma'aikaci ko karamin gidan biredi masana'anta da take aikin buhu 1 zuwa 5 an ce yanzu za ta yi register sai ta kashe 150 wanda da 10,000 ne. Akwai dokan da tace in aka zo aka same ka da matsala a gidan biredin ka za a iya rufewa abinda zai sa a rufe a bude shi sai ka biya naira 3,000,000.
Shi ma dai shugaban masu gidajen gasa burodi shiyar arewa maso gabas Alhaji Muhammad Gidadi Sani kuma shugaban kungiyar a jihar Gombe ya yi tsokaci dangane da halin da gidajen gasa burodi za su fuskanta a sanadiyar ƙarin harajin da hukumar NADAP din ta yi.
Analysis da na ba a NAFDAC na tabbatar musu cewa a Maiduguri kamun matsaloli na tashin hankali da kuma matsala na tattalin arziki da aka shiga muna da gidajen biredi 400 da wani abu amma yanzu kwata-kwata 150 muke da shi. Sannan kuma na tabbatar musu cewa a shiyar arewa maso gabar muna da gidajen biredi guda 900 da wani abu amma yanzu 900 da wani abu muke da shi. Guda 1,000 sun fita a business din saboda kawai yanayi ne mai na tsadan kaya. A yau din nan an ƙara kowace buhun fulawa kuɗi, a yau din nan an ƙara kowace buhun suga kuɗi. Muna kira da babban murya da a tabbatar cewa an shawo kan wannan matsala ta hanyar barin mu ci gaba da sana'ar biredin mu yadda muka saba. Dama duk shekara biyu muna renewal number, mun yadda da ladabtarwa amma ba mu yadda da fitar da masu biredi a business din biredi ba.
Abdulhamid Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ya tilasta miliyoyin yara zama a gida. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da Muhammad Nasiru Ali wani malami a Jami'ar Birnin New York dangane da matsalar, ya kuma tambaye shi matsayin kananan yara da ba su zuwa makaranta.
Su ba yanzu da safen nan mayor dinmu shi shugaban New York City ya zo kan radio ya yi magana cewa duk abin nan malaman primary da elementary duka kwana uku kenan za ka ana ba su training su ma yana za a yi su iya su karanta kan ya sunan shi kan internet. To matsalan da ke akwai ne shi ne akwai talakawa New York kamar yadda ka sani duk da arzikin da ke abin nan garin nan akwai talakawa akwai wannan zaka gidansu ko wifi ma ba ya nan balle su samu su haukan internet. To yanzu matsalan da ke nan da suke tunane kenan ya za a magance wannan amma yanzu haka ta guda ma yanzu haka makarantansu tun jiya sun aiko mana da email kan yadda za mu yi prepare so yadda za a yi kan internet an yi ana aiko mata da aikin makarantan so daga gida su yi lesson din su da ya kamata su yi. To ina jin haka za a yi ta tafiya yanzu har da ƙarshen academic year din nan ya so mu ga inda kuma Allah zai aje mu da wannan magana.
To an san yara da suke zuwa makaranta kamar yadda kace akwai wato marasa galihu wanda yake yaran su na zuwa makaranta ba ma dan saboda karatun kadai bane, akwai wanda yaran ma saboda su dan samu a kalace na rana da sauransu wani nauyin ya sauka daga kan iyaye. Ya kake ganin wannan abin zai shafi irin waɗannan iyaye kuma?
Wannan ma shi shugaban namu Mayor de Blasio yayi wannan magana already don aiko da ma kukan da ake yi kenan. Akwai abin nan family bewa da abinci ma sosai su ba yaran su da safe ko kuma da yamma da rana breakfast kenan da lunch yana da wuya. Yawancin su kan abincin da ake ba da makarantar nan kanshi suke dangana. To yanzu haka wannan kuma an yi maganar wannan banda ma maganar wannan an yi cewa da safe yaran sun su je makaranta sai su dauki abinci su tafi amma ba za su tsaya makarantar ba. Da rana in yiwa na jinka ba abinci gida kai ka tafi makarantar ka je ka karbi abinci su ka tafi. To wannan ma yanzu haka an kuma sa matakin yadda za a yi a magance wannan.
To madalla a gaida baba Yakubu Makeri. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC. Yanzu karfe 11:20 na safe a nan DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar da shirin noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda yawa wakilin Musulun Mumuna Barma ƙarin bayani kan yadda manoman kasar suke amfani da taki. A wannan makon Sula ya fara da tambayarsa kamar haka.
Kana nufin kamar ba iya amfani da shi bane ba ko
kashin ko ba iya amfani bane shi bane ba shine ba iya amfani da shi ba wai ka san cewa bai isa. In an ce an ba mutane taki ma alhali kuma ka ji a kowace shekara kusan miliyar gwamnati taki ta samu kusan miliyar 80 zuwa miliyar 100 wai an sayi taki an raba wa mutane su wane ne aka raba ma ina aka kai shi kuma wannan takin wani irin amfani aka yi da shi haka mutane wasu suke huta da kansu wa haka mutane suke huta da kansu manoman nan su suke ma kansu amma yawanci tsankanin masu su wannan yan bariki da manoman gaskiya wani bi iska take dauke a ina tsammani iska take dauke abubuwa kenan ka gani abu ne wanda yake dole ne a komo a sake tsari alhamdulillah yanzu da akwai na gani akwai tsari wanda aka sake an sake ma wannan tsari na sai da taki an mushi gyaran huska dalilin wannan program na Amerikawa MCA ina tsammani a gaban nan lalle za a gani a zahiri amfanin da ake kai ma mutane inda an ce an kai musu za a gani cewa lalle takin nan sun same shi kuma za a gani a yanda aka girbe a abubuwan da aka girbe na noma da kuma yanda aka habbaka aikin kiwon mu a nan kasan mu amma in ba haka ba in ba kuma ba aka yi bisa wannan abubuwan wannan tsohon tsari ne na gwamnati ta zo ta tara kuɗi aje a ce za a kai manoma yanzu wasan manoman mu a Nijar nawa ne ana iya ce ma eka nawa ce ake noma a Nijar ana iya hudi amma a yau su babu kasar duniya ko China ta san yawan manomanta tunda ba wa yawan kasa bane na noma wani ne ke noma me ke noma shine zaka je kai in tallafa mushi ne zaka kai tallafa mushi in taimaka mushi ne zaka kai ka taimaka mushi in ya girbe ne yana so ya kai kasuwa ya saida a lokacin nan gwamnati ta kama ta taimaka mushi to kaji yanda ake tafiyar da ake noma amma ba irin wannan ba a zo a ce kowane lokaci gwamnati ta huda kuɗi kaza a za a kai za a tallafa za a sayi taki a tallafa mutane su wani ne ake tallafa ma su wani ne ake kama ma su wani ne ake taimaka ma a wannan mu ya kamata mu canza wannan tsarin bisa kan shi ne muke so a komo yanzu a sake tunani yanda za a tafiyar da aikin noma yanda noma zai bada abinda ake so ya bada kamar yanda muke gani a kasashe na kusan mu kamar su Nigeria su Benin su Mali
wasu na ganin kamar noman nan har yanzu a nan Niger da wasu kasashe abin gargajiyance ake yin sa saboda haka akwai buƙatar samarwa manoma injina na noma kuma a ƙara taimaka musu da magungunan kashe kwari saboda akasari akan samun barazana daga kwari da su fari makamantansu wanda shi ma wani kalubale ne na daban da ke buƙatar ganin an dauki matakai akai inda ana son noman nan ya ci gaba kuma ya bada gudunmuwa ya kasance wani bangare na cigaban tattalin arzikin wannan kasa.
Kwarko wannan abu ne to amma shi ka gane ko masle yanzu wanda yake da kasa da eka ya ce ma kwari sun addabe shi kuma noman da yake kasa da eka ne duka abin da zai noma bai huce ba tan biyu tan uku in ya yi yawa kowane irin abin da yake noma to in kwariya da mishi ma ka san wannan lalle da akwai matsala saboda shi kanshi ya san cewa baka yin noma in ka kai wani lokacin kana yin shi dole ne kwari hiya zo tana shi ma kwarin nan shi ma rai ne hiya ne ma abin da zai to kenan ka gani wannan ba magana ba ce wani abin da ki gani shi ne duka dai yana tsayi a cikin irin magana da muka yi dazu na yanda ita gwamnati take tsammanin cewa ita za ta yi irin wannan taimako ko ilimi ita ta kawo kuma komai ma ta nan ta da wannan da sunan wa'annan manoman su za su cika sosai da wannan su yi dalilancin sa wannan ita gwamnati ko kuma in ce ma'aikatan gwamnati su yi wannan dalilancin sa wannan.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Muminu Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aliyu Usman kace haba mahukuntan jamhuriyar Niger ya zama wajibi ku gane cewa hana zanga-zangar lumana ga kungiyoyin fararen hula ya saba wa tanade-tanaden demokradiyya a duniya saboda haka ya zama wajibi ku rinka barin kungiyoyin fararen hula su ringa gudanar da zanga-zanga mudda basu kauce wa tanade-tanaden kasashen namu ba sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Bura da Dafataskum daga jihar Yobe kuka ce salam sashen Hausa dan Allah ku ba mu dama mu jinjina ma al'ummar jihar Lagos sakamakon fashewar wani bututun mai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 17 wasu da dama kuma suka jikata da fatan Allah ya kare abkuwan haka a nan gaba amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne injiniya Isa Saddam kai ko cewa kai dan Allah ku bani dama domin ya kira ga gwamnatin jihar Kano da ta soke duk wani binciken da ake matsohon sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu domin dai ko haka aka bar shi ai kun hukunta shi.
To a gaida alheri da sakonnin masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai a takaice. Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya a yayin da hukumomi suke ƙoƙarin samar da ci gaba a yaƙi da cutar annobar coronavirus. A yau Talata ƙasar China ta ƙalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar ƙwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yaɗu a sama da ƙasashe 150 a faɗin duniya. Ɗalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga ruɗani a faɗin Amurka da ƙasashen waje sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabbin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus ke hadda haramtawa dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye a lokacin bikin rantsar da su a jiya Litini. Kiir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a ba su izinin tafiya zuwa wajen ƙasar ba. Kano kuma ya bada wani umarni ga jami'an jakadancin ƙasar da suke dawowa daga wasu ƙasashen. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe wanda yau za mu maimaita ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan a saurara lafiya.